Hai jendela Bahasa Pernipa.
Lokacin da 'yan siyasa suke da daraja da kima, lokacin da shugabannin jam'iyya suke da martaba.
Sannan kai malami inconclusive, kana zaman jigon kujera, kai ma ta karga ta gwamnati sunanta inconclusive.
Kuma magana ta gaskiya kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu. Domin misalin a gargashin fashola din nan ne aka ce aikin wuta na mambula din nan ya kai wani gagarumin kasoto na gamawa. Amma yanzu da sabon minista ya zo ya ce ko cokali ba kai ba.
Waɗannan da ma sauran wasu batutuwa na siyasa za su zo muku ne a cikin shirin hangen dala na wannan lokaci. Mai sauraro assalamu alaikum. Muzammil Ibrahim ya kasa yake cewa barkanmu da wannan lokaci. Kana kuma sanunmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin hangen dala, shirin da kan yi duba kan batutuwan da ka zama tarnaki ga ci gaban demokradiyyar kasar nan, bai da baiwa 'yan siyasa damar tofa albarkacin baki. Karkashin sashi na 39 na kundin tsarin mulkin wannan kasa, shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi wata ganawa ta sirri da tsohon shugaban kasar nan Goodluck Ebele Jonathan a fadar shugaban kasa dake Abuja. Kamfanin dillancin labarai na kasa dai ya bayyana cewa Jonathan ya isa ofishin shugaban kasa da karfe 3 na yammacin Alhamis din nan ne, inda kuma kai tsaye aka yi masa iso. Sai dai har yanzu babu wata majiya da ta bayyana ko akan me shugaba Buhari da shugaba Jonathan din suka yi wannan ganawa, wacce aka ce ta sirri ce tsakanin su, wacce kuma suka shafe tsawon minti 15 suna tattaunawa. Wannan ziyara dai da Jonathan ya kai wa shugaba Buhari ita ce ta biyar tun daga sanda ya bar mulkin wannan kasa, wanda kuma tun daga shekarar 2016 ba ƙara ganin ya ziyarci Buhari ba sai a wannan lokaci. Wannan kuma ana zuwa ne a daidai lokacin da kuma shugaba Buhari ya sake wata ganawa da kwamitin da ya kafa da za su rika bashi shawara kan batun cin hanci da rashawa a fara shugaban kasa. Tun da fara dai shugaba Buhari ya kafa wannan kwamiti ne a shekarar 2015, wanda kuma ya ratayawa kwamitin nauyin kawo masa shawarwari na yakar cin hanci da rashawa da kuma yadda za a zartar da dokokin da aka yi domin yakar cin hanci da rashawa. Mulaka a majalisar dattawa da majalisar ta bayyana cewa ta fara shirin rage yawan jam'iyyun kasar nan da suka shiga zaben shekarar 2019. Majalisar ta ce za ta rage yawan jam'iyyun ne daga 91 zuwa 5 kacal, waɗanda su ne kaɗai za su samu damar shiga kowane zaɓe da za a yi a nan gaba. Majalisar dattawan ta yi wannan furuci ne a Laraban nan a lokacin da take ganawa da shugabancin hukumar zaɓe ta ƙasa, wanda shugaban hukumar Farfesa Mahmud Yakubu ya jagoranta. A yayin ganawar dai majalisar ta nuna rashin jin daɗinta kan yadda tarin jam'iyyu a ƙasar nan ke takara kai na tsayar da 'yan takarar gwamnan a jihar Kogi da Bayelsa. Sanata Ike Ekwara Madu, wanda shine tsohon mataimakin shugaban majalisar, ya ce yawan jam'iyyun da suke tsayar da 'yan takara a jihohin ya saba da sabuwar dokar zaɓe ta ƙasa, inda ya ce dokar ta tabbatar da cewa duk jam'iyyar da ta gaza cin zaben wata kujera kwa ɗaya tak a zaben Dugari, to za a rushe ta ne kamar yadda dokar ta tanada. Sanata Kabiru Ibrahim Gaya shine shugaban kwamitin majalisa kan harkokin zaɓe, ya ce jam'iyyun da ba su yi abin kirki ba za su bayyana akan takardar zaɓe ba, musamman ma a waɗancan jihohi.
Gari ya ga yadda ake kashe kuɗi wajen buga sunayen jam'iyyun da ba su da amfani. Misali, sai ji jam'iyyar ta individu, yanzu ta inda ji jama'a ko kuma da ƙara ɗaya, ba ta mara amfanin ita ba. So da aka yi na ta jam'iyyu guda biyar na ita kuma zaɓe, inda yake ni ne chairman da kuma members ɗin kwamiti na duk suna goyon bayan wannan tsarin. Don mu ga cewa mun canja mun rage yawan jam'iyyu na Najeriya na ɗaya kenan. Na biyu kuma mun duba cewa yana za ta gyara a ba wa mutanen shugabanni hukuma ta INEC ƙwarin gwiwa shi ne ka tabbatar kana biyan hakkin su, kuma hakkin yana ɗan kwari ba zai sa su zama suna tunanin me za a ba canja kuraa ba. Saboda haka shi ma na kawo batuta lallai INEC ta duba hanyar za a tsara wa ma'aikatan hukumar zaɓe allowance ko kuɗi albashinsu don za su iya jin ɗan da cin za su iya su yi aiki na gaskiya. Da kullum President Muhammadu Buhari yana magana a rage hanci da hawa ko a daina cin hanci da rashawa. To hanyar za ka daina da cin hanci wasu hanyar ka taimaka ma ya zama cewa yana jin ƙwarin gwiwa a cin aikinsa da yake yi. Kuma ba shi gashi wani zaɓe ya ce lallai ne za su duba shi abin da na faɗa, kuma na gaya mu za mu je mu duba zaɓen da ake a Bayelsa da Kogi. Wanda wani zaɓen su Najeriya da za su yi sai mu je mu duba mun ga me ake ciki.
Wataƙila irin waɗannan ƙudurce-ƙudurce idan kuka kawo su a zauren majalisa kafin a aiwatar da su, wanda ya tabbata kake da shi gurin bibiya na ganin cewa waɗannan abutun da alama suna da matuƙar amfani ƙwarai da gaske gurin 'yan Najeriya, wani irin tsayawa da kake ganin za ka yi tsayin daka ka tabbatar an aiwatar da su?
Wannan tuwo na ne miya na ne, saboda ni ne chairman na kwamitin, ni ne shugaban kwamitin.
Dokta Kabiru Ibrahim ga kenan shugaban kwamitin majalisar dattawa kan al'amuran zabe. Sadakti ni wannan yunkuri na majalisar dattawa ya fara jan hankali musamman ma da zai iya shafar kananan jam'iyyu da dama. Hakan ta samu katuntubi mataimakin shugaban jam'iyyar Accord na ƙasa Shia Arewa maso yamma Honorable Jamilu Abbas ko ya yake kallon wannan yunkuri musamman ma idan aka yi la'akari da cewa jam'iyyar ta sa na iya tsintar kanta a cikin wadanda za a rushe.
Majalisar dattawa ta yi daidai wajen tunanin rage yawan jam'iyyu. Ba dan komai ba, ba zan ce a soke rijista jam'iyyu ko kuma a daina rijista, amma ya kamata idan za a yi jam'iyya ya kamata su samu ka'idoji na yin jam'iyya, kuma ya zamanto ta kai wani tsaiko da za ta iya takawa a zabe. Yanzu kamar zaben da ya gabata an sa jam'iyyu har 91 wani abu a cikin takarar zaben shugaban kasa. Da yawa mutane sun tabata kuru'u wajen dangwale da kuma abubuwan da ya kamata a lokacin zabe, an samu rudani da yawa. Ya kamata hukumar zabe ta duba duk jam'iyyar da bata kai takawo ba ko kuma ta kai wani mizani kar ta tsaya zaben shugaban kasa ya zaman to kamar zaben shugaban kasa an bari jam'iyyu a kalla kar su wuce guda 10 waɗanda za su tsaya takarar shugaban kasa ba dan komai ba. A fitar da alamar kowace jam'iyya ta fita inda kowanne mai zabe yana da yancin zai kalla, ba sai AJOGI suna mar nuna ba ko wani abu mai kama da haka. Saboda haka na goyi bayan a rage jam'iyyu, amma idan za a rage jam'iyyu a koma kundin tsarin mulkin kasa yadda yace a kaba jam'iyyu, sannan sai a rage yawan jam'iyyu. Sannan kuma baya da bayan haka ya kamata a ce a duba wata jam'iyyar za ta iya samun rinjaye a jiha, to ya kamata ta tsaya iya wannan jihar domin za ta iya cin zaben wata il kansila ko wani abu. Amma yanzu zaka ga cewar jam'iyya ba za ta iya cin koda zaben kansila ba, an zo an sa ta a zaben shugaban kasa. To wannan gaskiya ya zama asarar kuɗi da kuma bata lokacin masu zabe. Ni ma na goyi bayan majalisar dattawa ta kalli wannan al'amari ta gyara mai inganci akan haka.
To baka ganin batun yin takara kuma zai zamanto ya zama mai matukar wahala idan aka ce jami'in sun takaita, kuma kanku da kuke sha'awar yin takara nan gaba abin zai zamanto muku wahala, za a zo a yi takara kai na a guri guda ana tattakurewa ana bada kuɗi domin dai tunda jami'in su kadai ne za su iya ba mutum dama ya takara.
Ai ba batun takara ba ce Malam Muzammil, magana ce ta Najeriya ta kuma abin da ya cancanta da kuma abin da ya kamata. Idan aka ce a matakin zaben shugaban kasa an fitar da jami'u yan takarkaru wanda za su iya takarar shugaban kasa kamar mutum 7-6-5 wanda suke kowa gwarzo ne, daga nan Allah zai ba mai rabo sa'a. In ka zo kuma kasa takarar gwamna mai bi a ce ta yan takarar gwamna mutum 10 ake da su zuwa 11-12 ko 8-7 kowa ya fito ya gwada kwanjinsa, daga nan in an bata rai a nan za a zo a haɗa, anan a zo a kada gwamnati kamar yanzu da ake zuwa an zo an kafa gwamnati wacce ba ta amfana al'umma ba kuma alƙiblar da aka sa jihohi da ƙasa gaba ɗaya. Saboda haka in an rage jam'iyyu zai ƙara ƙwarin gwiwa ƙware ga yan takarkaru musamman cancantattun yan takarkaru.
Honorable Jamilu Abbas kenan, mataimakin shugaban jam'iyyar Accord na ƙasa Shia Arewa maso yamma. Batu ne da matuƙa zai iya shafar 'yan siyasa da suka laru kan ƙananan jam'iyyu, ko da dai jam'iyyar PDP da ke a matsayin babban jam'iyya da ke hamayya da jam'iyyar APC mai mulkin ƙasa na ganin cewa wannan kawai wata maƙarƙashiya ce da jam'iyyar APC ta kulla domin yi wa kanta tanadi. Kamar yadda mai magana da yawun jam'iyyar na nan Kano, Honorable Jamilu Danbata ya bayyana.
Wannan ba wani sabon abu ba ne ba a Najeriya, saboda ko ba komai wannan yunkurin an taɓa yin sa a baya. Sauran al'ummar ƙasa 'yan Najeriya masu 'yanci da dama ta albarkacin baka da walwala suka nemi cewa dole a bada dama jam'iyyu a yi su da yawa, ko na ɗan jam'iyya ɗan ƙasa a yi musu rijista domin a samu jam'iyyu na neman 'yanci. Kuma aka yi wannan jam'iyyu da yawa, to an taɓa yunkurin a daƙile wannan jam'iyyu dama a baya, wanda in ban manta ba wannan magana yanzu haka tana gaban kuliya kuma ana kanta. Idan yanzu kuma an dada ita kamar yadda sanar suka tattauna, to watakila akwai wata karakteriya da za a fito da ita wanda zai hau kan sauran jam'iyyu, musamman wanda ake ganin cewa za a rage domin a ce an samu biyan bukatar da ake so. Ta wani bangaren kuma muna kallon abin a wata kitimurmura ce da jam'iyyar APC take kulla a ƙasa, wanda duk ɗan Najeriya mabocin hankali ya san cewa APC ta mutu a Najeriya. Shugaba Muhammadu Buhari da gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje sun kashe APC musamman Arewa. So da haka wata kitimurmura ake ta kullawa ta yaya za a yi adawa da APC martaba, mana kananan jam'iyyun za su haɗiye su ta hanyar a siya shugabannin su a siya jam'iyyun. To idan ma ka sai shugaban jam'iyya ko ka sai jam'iyya, magoya baya al'umman Najeriya ne. Daɗi suka ji a shugabancin Muhammadu Buhari su suka sani, wahala aka sha su suka sani, an samu tsaro mutanen Najeriya sun sani. A taƙaice dai yanzu jiki magayi yi ta bakin mai girma shugaban kasa. Yanzu duk dan Najeriya ya da hayyacinsa. Hatta masu makauniyar soyayyar sun gane abinda muke fada ba ƙarya muke ba. Yanzu duk sun da daga rake shugaba Muhammadu Buhari. Duk mai fatan a samu ci gaba a Najeriya yana addu'a Allah kai mu 2023 domin a fito a zabi jam'iyyar PDP a Najeriya ta shugabanci kasa a samu sashishin jagorancin shugabancin kasa a Najeriya.
Honorable Jamilu dan Batta kenan mai magana da yawun jam'iyyar PDP a nan Kano. Shi ma dai Honorable Usaini Isa mai riga dan jam'iyyar APC ne da ya jagoranci jam'iyyar a lokacin da jam'iyyar ke rikici inda ya jagoranci APC tsagin mai jama'a wanda ya ce wannan mataki ne mai kyau sai dai yana da shawara.
Da an kirtuna ai lokacin jamhuriya ta farko an yi nefu PC da wai kaman shiya shiya ne amma aka zo aka yi jam'iyyu guda biyar AMPP GPN UNP da waɗannan wannan lokacin aka yi siyasu lokacin da ƴan siyasa suke da daraja da kima lokacin da shugabannin jam'iyya suke da martaba lokacin da duk wani dan takara ko mai wanda ya ci mulki bai isa yayi wani abu ba sai da yawun jam'iyya
amma abin da ake magana kaman ana dakile damar wasu ne saboda in ka bar aka tafi a wannan tsarin wasu ba za su iya wasu shiga wa'ancan kanan jam'iyyun su takara ba saboda kowa yana ciki duk wani mai karfi yana ciki
wace dama ai wannan ce damar a wancan lokacin damar da ake bawa al'umma ita ce muzambul a baka dama ka je ka tsaya takara daga mazabar constituency ka zuwa mazabar ka zuwa local government ko jiha ko kasa idan kaci in baka ci ba baka ci ba amma a yanzu ba a baka dama kuma waɗannan kananan jam'iyyun barin ga maka muzambul billahi allazi la ilaha illahu bazan maka kafara ba amfani ake da su ake diban kudin al'umma
ta yaya kenan
kowace jam'iyya da ka sani a kasan nan ana bata kudi wasu suna zuwa suna kirkire mutum da sai kirkire jam'iyyu biyar shida dan kawai wannan kudin da yake samu daga bangaren gwamnatin tarayya ya je ya kafa wanda yake so idan a jihohi ne waɗannan kananan jam'iyyu zuwa fa suke yi barin ga ma muzambul su je wurare kamar ma'aikata da suke samun da sunayen hotuna da sunayen mutane su hada baki da su a dauki form na dan takarar councilor chairman wani waye waye a sassa hoton da ba baka san su ba a sa sunan su dan kawai gwamnati ta ba su kuɗi saboda haka babu wani amfanin wannan jam'iyyu lalata kasa ne
kuma fa kun so ku yake ce har APC mai jama'a kai wannan lokacin ka ja bangare kai shugabancin ka
wallahi ba jam'iyya muka yi sabuwa ba APC ce ta rame gida biyu ta dare gida biyu dalilin zalunci da rashin adalci kuma lokacin da muka zo muka yi wannan mun yi dan mu ceto al'ummar mu na jam'iyyar APC kuma Allah ya nuna mana cewa wannan abin da muka yi jihadi muka yi tunda a yanzu daga cikin mutanen mu da muka tare da su muke mu'amala siyasa wanda da ba a yi da su yau fa mutanen nan muna da munusoci guda biyu a jihar Kano wanda suke ƴan asalin jam'iyyar APC wanda suke taimaki al'umma wanda suke ja mutane a jikin su ko yanzu mun gode wa Allah wannan rigimar da muka yi ta nuna cewa muna da haki mun nemi hakin mu kuma hakin mu ya tabbata
amma idan aka yi jam'iyyu guda biyar maimakon 90 baka ganin karfa karfa za ta yi yawa na idan an san an hana ka anan ba inda zaka je ka sake
na ce maka babu karfa karfa yanzu ne za a yi siyasa domin yanzu ne dan siyasa zai san shi dan siyasa
Usaini Isa mai riga kenan tsohon shugaban jam'iyyar APC mai jama'a. Rage yawan jam'iyyun dai kamar yadda wasu ƴan siyasa suka yi imani zai taimaka wa siyasar ƙasar nan ya ja hankali matuƙa ko da dai babban abin tambayar shine ina makomar wasu ƴan siyasa da suka ci zabe a kujeru daban-daban a ƙananan jam'iyyu idan aka rushe jam'iyyun nasu shin ina makomar su? Barista Umar Usman dan Baito lauya ne mai zaman kansa ya amsa mana wannan tambaya.
To da farko dai abin da zamu yi la'akari da shi shine kundin tsarin mulkin Najeriya ya bawa majalisa dama ta yi doka bisa abin da zai tabbatar da kyakkyawan zamantakewa da tabbatar da zaman lafiya da ci gaba a Najeriya. To saboda haka in ƴan majalisa suka yi amfani da wannan damar nasu domin su yi doka da za ta kawo tsafta a tafi da jam'iyyun siyasa ko su yi laifin da kuma kamar inda ka sani a cikin su akwai waɗanda suka yi takar kani a ƙarƙashin jam'iyyu da suke ƙanana kuma sun ci zaɓe kamar za ku waɗanda suka yi takara a ƙarƙashin PNP wasu SDC to na tabbata a ƙunshin wannan dokar da za a yi to za su yi shirin ɗin fobijin dama da za a ba wa su waɗannan ƴan majalisa damar su zaɓi political fashion da suke so a su koma bacin tasu ta narke sannan kuma su zamanto aidimin ɗin cewa kamar already dama member wannan political party da suka sake komawa ne tun kafin a yi zaɓe zaka ga majalisa sukan yi wani abu guda ɗaya kaga to kafin majalisa ka ba dama dokoki to amma lokacin da aka dawo mulkin demokuraɗiyya sai zamanto da yawa dokokin da muke da su ba ƴan majalisa ne suka yi ba a sojoji ne suka yi to saboda haka sai aka ƙara wata sadara ta ayar doka da ta ce dukkan dokar da sojoji suka yi ma'ana dikiri ita ma za a ɗaukar ta a matsayin act ma'ana dokar da majalisar ƙasa suka yi saboda haka wannan abin ba laifi ba ne kuma za a ɗauka cewa ko da an narkar da jam'iyyun to dokar da za a yi za ta kama waɗannan ƴan majalisar mutta.
Ma'ana dai mafitar salon hannun ƴan majalisu kenan.
Eh, ita kunshin dokar da za a yi a nan mafitar su take.
Barista Umar Usman dan Baito kenan, lawyer mai zaman kansa a nan Kano. To wannan kenan. Mu koma a batun kasafin kuɗi na shekarar 2020 da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gabatarwa da hadakar majalisun dokokin ƙasar nan. Ko da dai kasafin kuɗin ya sha fashin baki da wasu ke ganin akwai fannoni da dama da ba a saka musu kuɗin da ya kamace su ba, kamar fannin noma da gwamnatin ke ta ikirarin cewa shine abin dogaro ba man fetur ba, inda ta ware masa biliyan 83 ga kuma ilimi da lafiya da dukkan su basu ja kuɗin da ya haura biliyan 100 da wani abu ba, wanda kuma ake sa ran zai game ƙasa baki daya. Usman Muhammad Gama dan jam'iyyar APC ne da shi ma ke cewa da sake wai an baiwa mai kaza kai da kafa
shi wannan ainihin kasafin kuɗi. Domin misali idan muka duba abin da aka warewa wato ma'aikatar ayyuka da gidaje ƙarƙashin fashola yayi linkin ba linkin na abin da aka baiwa wato sauran wasu ma'aikatan. Sannan ta kuma wannan ma'aikata idan muka duba duk bajet din da ake dama ita ake narkawa kuɗi, amma kuma magana ta gaskiya kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu. Domin misalin a ƙarƙashin fashola din nan ne aka ce aikin wuta na ainihin mambula din nan ya kai wani gagarumin kasoto na gamawa. Amma yanzu da sabon minista ya zo ya ce ko cokali ba kai ba ko share
watakila hakan ce ta sa ko ganin ayyukan sun yi yawa ta sa shi kansa shugaban kasa Muhammadu Buhari wannan lokacin sai ya raba hukumomin.
Eh, amma ya kamata a ce a dawo da bako ya sha kwai, domin ya kamata a ce lalle ba shakka bai kamata a ce ya bashi ya taba haka ba. Sannan idan muka duba abin da aka warewa wato abin da kira NDDC wato Niger Delta Development Commission, an ware mata abin da yake kusan biliyan 81. Wannan biliyan 81 din yafi abin da aka warewa ilimi na din Najeriya gaba daya, yafi abin da aka warewa bangaren lafiya na din Najeriya gaba daya. Kuma sannan abun ma mamaki in aka duba ita kuma wannan hukuma mai kula da ainihin arewa maso gabas, mai kula da ita wannan yankin, ita kuma an ware mata abin da yake bai taka kara ya karya ba. Manufa can kaga suna zaune lafiya, ba wani tashin hankali suke da shi ba, amma nan arewa maso gabas wato inda suke fama da ainihin matsalolin tsaro sai gashi abin da aka ware musu bai taka kara ya karya ba.
Sai dai Dattijo Usman Muhammad Gama kenan yana bayyana cewa kamar wannan kasafi da aka gabatar akwai gyara a cikin sa.
Eh, ai shine muke so su ƴan majalisu su gyara, domin daman tsarin mulki ya ba su dama cewa inda aka ga bai daidai ba a gyara. Domin yanzu misali idan aka duba abin da aka warewa fashola din nan ma'aikatar sa kadai, mun hada cewa mun yi raskwana mun gani sai ka hada kusan ainihin ma'aikatu ɗai guda takwas ciki har da ilimi da lafiya kafin a ce kuɗin sai kai abin da aka warewa. Kuma kamar yadda nace ƴan Najeriya muna ta koka musamman ma ƴan arewa cewa kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu, shine muke kira da ƴan majalisa cewa da Allah a kawo dauki domin ya kasance next level din ya zama cewa ya zama best level.
Usman Muhammad Gama kenan na jam'iyyar APC. Mu dawo batun siyasa da rikici ke ci gaba tsakanin Kwankwasiya da kuma Gandujiya, wanda a wannan gaba after fari muka samu bakuncin comrade Awali Soja Sani Mai Nage dan Kwankwasiya, wanda ya shigo yana cewa sun gane kalaman gwamna Ganduje wato dai yana so ya bayar da takarar gwamna ne ga Abdullahi Abbas a zaben 2023.
A kwanakan baya na gaya muku Abdullahi Abbas shi za su iya takarar gwamna, yanzu je mai girma gwamna da bakin sa sai na ji shi yana cewa dan sarki jikan sarki mai jiran gado, kaga ya tabbatar ma shi zai ba takara.
Kai ya tabbatar ma da cewa jiran gadon gwamna yake yi.
To ga ya mun wata kujera da ake takarata in ba ta gwamna ba.
Watakila gashi nan akwai kujeru daban-daban.
A to kana so ka ce dan majalisar tarayya zai bayi ko majalisar jaha ko ko malam za a kora a bayi sanata. Abinda nake so ka gane shine barau jibinka ne makoma, tunda akwai jita-jitan cewa zaka bada takarar sanatar ka a ba gwamna, gashi gwamna an ba Abdullahi Abbas. Sannan kai malami inconclusive kana zaman jiran kujera, kai ma takarar ka ta gwamna sunanta inconclusive.
Wa yace ma sunanta inconclusive?
Jiya Kano na dauka za ta cika kun. Sai ga mai girma gwamna da tsayayyen mutane gaba ɗaya mutanen kuma ba ma ƴan jihar Kano ba, sai wasu mutane da na gano
ba ya ga ma ba ƴan jihar Kano bane.
Idan mota ta tsufa ko wani inji in kana da kuɗi ka canza sabo, dan haka mulkin tsofaffin nan inconclusive.
A wani soja me kake nufi da waɗannan kalamai?
Ka je ka tambaye masu shinkafa, ka tambaye masu sayar da motoci, sannan sai ka tambaye ƴan bakin asibiti da ƴan bakin masallaci,
su ne za su bani amsa.
Ka tambaye ƴan kasuwa da ma'aikata ina magana kan albashi bai zo ba amma ba an yi bajet da shi.
Amma misali ni wannan tambayar da nema daban kuma amsar da kake bani daban.
Shine fansar inconclusive. Ina gaya ma bajet din Najeriya shi ma inconclusive.
Ya aka yi zama inconclusive bayan ko ina da ko ina shugaban kasa Muhammadu Buhari ya taba.
Eh to ya faɗa abin da ba zai yi ba, amma ka tambaye masu fashin
baki. Menene ba zai yi ba?
Ka tambaye masu fashin baki masu ilimin tattalin arzikin kasa. Wato abin da yasa na ce maka inconclusive, duk al'umma da ta shiga magana ilimi ne yake kai ta ci gaba. Ka duba bajet din da shugaban kasar Najeriya yayi akan magana ilimi. Nawa ya sawa hukumar ilimi? Nawa ya sawa ayyukan yau da gobe? Nawa ya sawa maganar noman nan da yake cewa ai noman nan? Bajet din nasa fa inconclusive.
A wani soja Sani Mai Nage kenan na Kwankwasiya. Sai dai dangane da batun kalamai da suka yi yawa dangane da wasu jami'an gwamnatin Kano da yadda suke gabatar da ayyukansu, hatta kai ga ana jan
hankalin gwamna cewa ya tsige su akan kujerun su. Wannan ta sa Ilyasu Koki shugaban yan kasuwa masoya gwamna Ganduje shigowa wannan fili da martani ga masu irin waɗancan kalamai.
Me kamata mu maida shiga radio fili na cin mutunci ko cin zarafi ko ku a'a a rinka magana a cire wani ba wannan bawan Allah a bincike da nayi abin da yake ga mana cewa yana kashe wannan fitila ne saboda ana nema a rasa rayuka a jihar Kano saboda akwai inda fitilun sun lalace suna jan mutane ta a rasa rai ko kwaya ɗaya a jihar Kano gwara a kashe fitila tsawon wata biyar yafi ya kamata mutane mu ji tsoron Allah komai zan mu abin da yasa muke shiga muna kare mutunci masu mutunci bai kamata a rinka daukar nauyin mu ana zuwa ana cin mutuncin mutane ba ya kamata wannan bawan Allah irin kokari da yake yi na ga an haska jihar Kano a bari ya gama gyaran mana bai kamata mu maida hankali wajen suka ba mu maida hankali wajen maida hankali irin ayyukan da mai girma gwamna Kadimul Islam gwamnan musulunci da ta Abdullahi Umar Ganduje wanda a yanzu duba kaga ka ta fari ya gada da mai girma gwamna ya gama ta an bude an fara hawa duba kaga gada danji duba kaga gada da ake a kurna duba ka gani kadoji kala kala da irin ayyoyi da ake ta gyara wanda kwanan nan ya sa alai hukumar Karma za ta ci gaba da ayyuka shi yasa ma shi kansa ina kira da mai girma gwamna wannan titi ne ɗan tsaki a ci gaba da aikin sa domin an zo an karce a baya to dan haka mu maida hankali wajen tallata gwamnatin jihar Kano ba a taba gwamnan da ya ake aiki ba a duk arewacin Najeriya irin jihar Kano kai duk kudancin Najeriya ba ma arewaci ba ba wanda yake aiki irin Kajimul Islam wal Muslimina da ta Abdullahi Umar Ganduje kuma ina ce mai girma gwamna munna na wannan kashe abu da ya kotu wanda ya kamata ya kira da ɗan adawa da su zo a hadu a hada kai a ciyar da jihar Kano gaba wannan shine magana ta gaskiya ba mu maida hankali akan adawa ba kuma adawa ayi mai ma'ana ina ne aka yake da za a gyara ayi inda bai kama a taba ba bai kamata a taba ba kada mu maida gidan radio wajen cin mutunci gidan radio guri ne wanda zaka je ka tallata hajarka to dan haka ina kira da shi wanda suke taba wannan shugaba Ramat bai kamata ba wallahi tallahi
Ilyasu Koki kenan shugaban kungiyar yan kasuwa masoya gwamna Ganduje sai dai a wannan gaba shi ma honorable Gambol ya jayi na kwankwasiya ya shigo wannan fili yana cewa da su ne aka rantsar da su a kujerar gwamnan Kano ba za su dibo hayar mutane a Tarija goren su ba
aka gayyato yan Zamfara yan Sokoto yan Katsina yan Jigawa har da matan na Taraba aka gayyato akai taron jiya to mun ji mu da kullun ta Allah ta maran ba ta wuce amin mutanen Kano ku kula da wanda za su dinka safara domin an shigo da baki garin nan dole sai ka kula da kanka ni ma Gambol ole ana kula da kaina shine abin da muke ina commissioner kananan hukumomi ina argon chairman ina kuma mai girma deputy governor da suka aika suka shigo da jami'an tsaro suka yi abin da suke so amma duk da haka sai suka duba abin da tanko ya kasa yi to ɗan kwankwasiya ku daina jin haushin umar tanko ya kasa yi umar tanko ya kasa yi mutumin arziki ne sahihin jagora ne kuma abin da ya fada a wannan kotu iyakacin gaske zai fada ko mun gamsu jagoran mu sanata Muhammad Rabi Musa kwankwaso ya gamsu da abin da umar tanko ya kasa ya fada she da dai bai ta inganta
Ya kamata ce Gamboli ya ja inda kai da ƴan jam'iyyar PDP ku hakura ku zo ku mara wa gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje ba domin cicciba jihar Kano gaba.
Ya zamu hakura mun ga hakika cewar wayancan mutane da Malam Muhammadu Buhari yasa aka buga a cikin shafin jaridar na Daily Trust. A ce me keke shine ya tura mai mota. Alhaji Kaduwa baka ga inda shinkafa ta zama safara ta kamar safarar kwaya. Shinkafan nan ni zan ci kai zaka ci kai mai ne da kake ci. Ba daidai bane a ce kasan nan tamu an dako ta ki murmura an rufe bodoji. Abinci bai ishe ba yanzu tun da ka sha yin safafa ni fa yanzu ban ci abinci ba
ai akwai dalilan da yasa shugaban kasa ya rufe waɗannan bodoji
to in dai dalilin na jami'an tsaro ne na harka ce ta tsaro sai a je a sayo ingantaccen na'urori wanda za su dinga ganin hanji ciki hanji har kwalwalwa
honorable Gambol ya ja in kenan na kwankwasiya
gendala ba shiga birni ba
A madadin Abdulkadir Yusuf Gwarzo da kuma Ahmad Rabiu Ja'in sai kuma Khadija Rabiu Indabawa Muzammil Ibrahim Yaka sai da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum